Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Murtala Faruk sanyin ne tare da Aisha Mu'azu da sauran abokan aiki muka sake dawowa a shirin namu na hantsi na yau Litinin 26 ga watan Mayu ga watan Yuni shekara ta 2023. Bayan labaran duniya, za ku ji cewa mahajjata kimanin miliyan 2 ne ke shirye-shiryen tsayuwar Arfa a kasar Saudi Arabia a gobe Talata. Muna tafa da rahotanni daga wakilanmu a can kasar ta Saudiya. Haka kuma za mu kawo muku shirin zauren matasa wanda Nasiru Adamu Elikaya ya shirya kuma zai gabatar. Bayan nan kuma mu kawo muku sharhin jaridun Najeriya. To amma kafin duka waɗannan, ga halin da duniya take ciki tukunna.
Masararu, assalamu alaikum, barkanku da shan hantsi. An kashe wasu mutane 5 a ranar Lahadi a lokacin da wasu mahara dauke da makamai suka kai hari a wasu kauyuka 2 a gundumar Lamu dake kudu maso gabashin kasar Kenya, inji ƴan sanda. Bayan haka maharan sun kona gidaje tare da lalata dukiyoyi. ƴan sandan sun bayyana lamarin a matsayin harin ta'addanci, kalmar da suka saba amfani da ita a duk lokacin da kungiyar Al-Shabab ta Somalia mai ikirarin kishin addinin Islam ta kai wani hari. Garin Lamu, wanda ke kusa da kan iyakar Kenya da Somalia, kana inda mayakan wato mayakan kungiyar Al-Shabab sukan kai harare a yankin a zaman wani yunkuri na matsawa hukumomin Kenya lamba su janye sojojin kasar daga Somalia, inda suke takarawa a karkashin rundunar kiyaye zaman lafiya ta kasa da kasa da ke kare gwamnatin kasar. ƴan sandan sun ce wasu mahara dauke sun kai hari kan kauyukan Salama da Juhudi da sanyin safiyar Lahadi. Yace an daure wani dattijo mai shekaru 60 da igiya kana aka yi mishi yankan rago, sannan aka kona gidansa da kayan ciki kurmus. Kazalika an yi wa wasu mutane 3 kisa makamancin wannan, yayin da aka harbe mutum na 5. ƴan sandan sun ce an kona gidajen waɗanda aka kashe da kuma na wasu mazauna garin a harin, sannan maharan suka gudu cikin wani daji dake kusa da wurin. Kungiyar Al-Shabab mai alaka da Al-Qaida, wacce ta kwashe shekaru tana fafatawa a Somalia domin neman hambarar da gwamnatin kasar da kuma kafa nata gwamnatin a bisa fahimtarta na tsatsaurar shari'ar musulunci. Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu a jiya Lahadi ya yaba da kare aukuwar abin da ya ayyana cewa harin da ƴan Iran ta kaiwa wasu ƴan Isra'ila a Cyprus. Wata sanarwar da ta fito daga ofishin Netanyahu bai ba da wani ƙarin bayani a game da lamarin ba, amma wata jaridar Isra'ila ta yanar gizo Ynet ba tare da bayyana inda ta samo labarin ta ba, ta ce an auna kai wasu wani hari kan wasu ƴan Isra'ila mazauna Cyprus a birnin Limassol. Cyprus bata ce uffan ba a game da sahihancin ko an kare aukuwar wani hari. Ofishin Netanyahu ya ce Isra'ila tana farin ciki da kare aukuwar harin ta'addanci kan ƴan Isra'ila a yankin da ke ƙarƙashin ikon Cyprus. Sanarwar ta ce Isra'ila tana aiki a ko'ina ta hanyoyi mabambanta domin kare Yahudawa, kuma Isra'ila za ta ci gaba da aiki domin wargaza ta'addancin Iran a duk inda take ta kai, wato har ma a kasar ta Iran. Shugaban kasar Lithuania ya yi gargadi a jiya Lahadi cewa har idan Belarus za ta karbi bakoncin shugaban kungiyar mayakan Wagner, Yevgeny Prigozhin, to lallai NATO za ta buƙaci ƙarfafa ƙarfin dakarunta a gabashin Turai. Shugaban kasar, wanda makwabtansa na kasashen yankin Baltic da suka hada da Belarus da Russia, kana wanda ita ce za ta zama mai masaukin baki a taron NATO da za a yi a watan gobe, ya yi magana bayan taron kolin tsirin da aka shirya domin tattauna batun tawayen Wagner a Kremlin, wanda aka kare aukuwarsa. Bayan da Prigozhin ya buƙaci dakarunsa su janye a ranar Asabar, Moscow ta ce shugaban na Wagner zai bar Russia ya koma Belarus, kuma ba zai fuskanci wani hukunci ba. Idan Prigozhin ko kuma wani ɓarin ƙungiyar Wagner ya koma Belarus ba tare da wani takamaiman shiri ko manufa ba, wannan na nufin za mu buƙaci ƙara inganta tsaro a gabashin kan iyakarmu, shugaban Lithuania Gitana Nauseda ya faɗa wa manema labarai. Ana shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC.
wato nan ba da jimawa ba Aisha za ta sake dawowa da kashi na biyu na labaran duniya. To amma kafin nan, rahotanni daga kasar Saudi Arabia na cewa kimanin musulmai miliyan biyu ne yanzu haka suke shirye-shiryen tsayuwar Arfa a gobe Talata, bayan da tuni suka fita zuwa Mina da safiyar yau Litinin. Tsayuwar ta Arfa na ɗaya daga cikin manyan rukunan da aka wajabta akan duk wani mai aikin haji, kamar yadda ya zo a koyarwar addinin musulunci. Daga kasar ta Saudiya ga rahoton wakilinmu Mustafa Nasiru Batsare.
A yanzu haka dai kimanin musulmi miliyan biyu ne daga kasashen duniya 160 ke shirin hawan Arfa da ke zama cikamakin aikin haji a wannan shekara ta 2023. Wannan dai shine aikin hajjin da ya fi samun jama'a tun bayan dawowa daga hutun dole a sakamakon cutar corona da ta addabi duniya. Jaridar Saudi Gazette da ake bugawa a kasar ta Saudi Arabia ta ambato ministan kula da aikin haji da umara na kasar, Dr. Taifik Al-Arabi, yana cewa a wannan aikin hajjin na shekara ta 2023 an janye duk wata ka'ida da ta shafi cutar corona. Tuni dai su ma sauran alhazan Najeriya da suka halarci aikin hajjin na bana suka ci sun shirya tsab domin tafiya hilin Arfar a ranar Talatan nan. Muhammad Awal Aliyu shine sakataren jin dadin alhazai a jihar Niger daga Najeriya.
So bi'idnillahi, saboda tsoron cikuwa da sauran su 12 na dare za mu fara fita, kuma an yi mana arrangin motoci isassu ina asuban Litini kenan, da iznin Allah za a fara fita. Kuma bi'idnillahi ta'ala an nuna mana tentin mu da inda za mu zauna duka, motoci kuma isassu wanda za su ishe mu da iznin Allah, ta yadda ba za mu samu cikuwa da damuwa ba. So za mu shiga da wurin da in Allah ya yarda ba za mu samu wani dili ba.
Batun addu'ar neman zaman lafiya da yalwar arziki na ɗaya daga cikin abinda alhazan Najeriya ke da guri a filin Arfa ɗin, kamar yadda waɗannan ke cewa.
Muhammadu Nasiru Kwanta Gora.
Na'am, to gashi ana shirin tafiya hawan Arfa, a takaice me zaka ce game da shirin?
To ina cewa Allah ka hore mana lafiya da karfin yin aiki, kuma wanda duk zai ji Allah ya sa da lafiya, Allah kuma ya shi ba da mu.
Na'am.
Sunana Lawal Muhammad Badarawa. Nani Arfa da wannan local government.
Wato jihar Zamfara.
Jihar Zamfara. Abin da nake roƙo ina ga Allah subhanahu wataala a matsayina dan jihar Zamfara, mai kishin jihar Zamfara, gaskiya muna roƙon Allah zaman lafiya a Zamfara. Mu especially shi local government din Shinkafi. Duk ina roƙon Allah zai suke zo a cikin local government din mu. Ina roƙon su dan Allah su taimaka mana da addu'a na zaman lafiya. Ubangiji Allah ya ba mu zaman lafiya, ya ba mu zaman lafiya, kuma ya ba mu zaman lafiya mai dorewa.
Babu shakka dai Najeriya na cike da fatar samun sauƙin matsalar tsaro, musamman a wannan lokaci na damana, ta yadda manoma za su koma gona cikin kwanciyar hankali. Mustafa Nasiru Batsari, murya Amurka daga Makka, Saudi Arabia.
To a gaida Mustafa Nasiru Batsari, har yanzu kuna tare ne da sashi Hausa na muryar Amurka kai tsaye a nan birnin Washington DC. An jima kaɗan za mu koma kasar ta Saudi Arabia. To amma yanzu ga Aisha da labaran duniya kashi na biyu.
A jiya Lahadi, shugaban kasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya tattauna da shugaban Amurka Joe Biden ta wayar tarho a game da halin da ake ciki a yakin da ake yi a Ukraine. Biden ya ƙara jaddada goyon bayan Amurka ga Ukraine, ciki har da ci gaba da bada taimako ta fannin tsaro, tattalin arziki da jinkai, a cewar wata sanarwar da fadar White House ta fitar. Shugabannin sun kuma tattauna akan batutuwan da ke faruwa a Rasha a baya-bayan nan, a cewar sanarwar. Al'amuran da suka auku a jiya sun bayyana raunin gwamnatin Putin, abinda Zelensky ya faɗa kenan a lokacin tattaunawar tashi da Biden. Shugaban na Ukraine ya kuma ce ya zama wajibi duniya ta matsawa Rasha lamba har sai an maido da oda a kasashen duniya. Shugabannin biyu sun tattauna a game da hanyoyin da za a kaddamar da tsarin zaman lafiya a Ukraine da kuma matsayarsu a taron NATO da za a yi nan ba da jimawa ba a garin Vilnius na kasar Lithuania daga ranar 11 zuwa 12 ga watan Yuli. A wani bangaren kuma Rasha ta ce ta mara wa shugaba Vladimir Putin baya a lokacin da yake kokarin da yake yi na daidaita zaman lafiya a kasar, bayan dakatar da wani yunkuri na yi wa gwamnatin Kremlin tawaye da mayakan Wagner suka yi. Ma'aikatar harkokin wajen Rasha ta bayyana cewa China ta ayyana goyon bayanta ga shugabancin Moscow a yayin wata ziyarar da ba a sanar ba da mataimakin ministan harkokin wajen Rasha Andrei Rudenko ya kai Beijing. China ta bayyana goyon baya ga kokarin gwamnatin tarayyar Rasha na daidaita lamura a kasar, wato lamuran da ke da alaka da abubuwan da suka faru a ranar 24 ga watan Yuni. Kana ya jaddada aniyar China ta karfafa haɗin kai da kuma bunƙasar Rasha a cewar sanarwar. Rudenko ya gana da ministan harkokin wajen China Qin Gang domin tattauna batutuwan damuwa na ƙasa da ƙasa da na yankin da suka shafi ƙasashen, a cewar ma'aikatar harkokin wajen China a shafinta na yanar gizo.
A gaida Aisha Mu'azu da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Yanzu kuma za mu sake komawa kasar Saudi Arabia, inda wakiliyarmu Hawwa Umar ta jiyo mana ra'ayoyin wasu jagororin alhazai da ma alhazan kansu dangane da shirye-shiryen soma gundarin aikin hajjin na wannan shekara. Ga rahotonta.
Zauren matasa.
Masu sauraro, barkamu da dawowa sabon shirin Zauren Matasa na VOA da ke tabo abubuwan da ke ci matasan tuwa kwariya da hanyoyin da za a magance kalubalen da ya hada da yaki da jahilci, shan miyagun kwayoyi, bangar siyasa, har ma da masu shiga satar mutane. Shirin Zauren Matasa na VOA har ila yau na Bauchi, inda muke tare da matasa da suka tattauna abin da ya dace matasan su mai da hankali a kai bayan kammala babban zaben Najeriya na 2023. Mun yi tambayar shin waɗanda suka lashe zaɓe za su cika alƙawarin kyautata rayuwar matasan ko sun yi zane ne kan ruwa. Matasan sun duba matakan dogaro da kai maimakon jiran gawan shanu. Kamar yadda muka yi bayani a baya, gabanin babban zaben mun zanta da matasan don bayyana irin rawar da ta dace su taka a yayin zaben da kuma bayan zaben. Matasan sun hada da Al-Mustafa Haji Sufi, hasken matasan Arewa, Babawo Chelsea Kofaran, Abdurrahman Ampel Shekar da Dallami Hanson Baljanga, karamar hukumar alkaleri. Matasa, ku biyo ni mu shiga zauren.
Dan siyasa kana tare shi, kana zuwa masa da bukatu na al'umma ba naka na kanka ba, to yafi gallanka a mutunci a cikin yaransa. Amma muddin kullun kai bukatar ka ta kashin kanka ne, to la shakka fi mutuncinka yana raguwa a wajen ubangidanka a siyasa.
Amma fa Abdurrahman ka sani wani abu guda ɗaya da na lura shi, Man Nasur, babban al'amari shine su ɗan siyasan amsali Musala kamun zabe su ne. Amma fa suna zuwa yanzu ka lura abin da yake faruwa a yanzu haka, tun kafin a shiga majalisar tarayya na majalisar sanatoci da na wakilai, hatta na jihohi ana kama kafa cewa wai za a yi zaɓe. Ma'ana ita jam'iyya tana so dole za ta tsero mutane wanda su suke so, ma'ana jam'iyya da nata su kuma yan majalisun da nasu. To kaga wannan ba daidai bane. Ina so kuma mutane su sani cewa waƴansu zababbun talaka ne zaɓe su, amma fa daga ranar da aka zaɓe su ba na talaka bane, za a zama kamar na su irin kafi gwamna ake ce musu a jiha, ko kuma uban siyasa, ko kuma irin su waye, to za su dauka su dole ne kawai a aikin za musu. Mu muka tsaya da kai, mu muka sa ayyuka, mu muka kashe makudi, ko ka so ko ka ki, dole abin da muke so. Ko da a majalisar ba za su yi dokan za ta amfanta laka ba, to wannan ya kamata mu kyakkyawan hange, mu kyakkyawan zato, mu kalli ƴan majalisun nan bukatun talakan za su aiwatar, za su ki aiwatarwa ko kuma yana ne, dole mu sa musu ido akan wannan.
To abin da dan dadan cewa ni Babawo Chelsea Kofaran shine kamar inda Al-Mustafa Zubi yake magana cikin matasa, a gaskiya dan dadan karin bayani kullun magana da zan yi akwai abubuwan da mu matasa za ka gani ana dada ba al'ada yanzu ya yi yawa a jihohi ko mai batun shi ma shaye-shayen nan. To kaga duk idan mutun yana shaye-shaye ko da shi kansa ɗan siyasar sun alƙawari wanda idan suka samu dama Allah ba su wadatun mulki, to zai zo ya fara tunani, to a ce mutumin da bai da hankali ya zaka yi ta tafiyar da shi ko ya zaka gina masa rayuwa. Rashin wannan abin da ake magana na shaye-shayen nan a gaskiya inda nake misali zance arewacin Najeriya abin ya yi yawa sosai, kuma yana dushkushar rabu kanmu matasa, saboda da mu dawo guri ne mu zauna a wuri ɗaya, duk abin da mutum da zai yi ba ko da daga je wani guri ne za aka ce wannan dan shaye-shaye ne, to kaga a wurin ba za a bada muhimmanci ba ko kuma ba za a taimaka masa harkan kasuwancin sa ko da na makaranta idan ya zo sai dai za a ce a dauki abu a bashi ya tafi, amma har dai kana da nutsuwa da su me su kansu ɗan siyasan bayan shi kansa an yi zaben an dawo kan karagar mulki fatan da za su yi su ga sun inganta rayuka, kuma irin wannan abu mu kan matasa sai mu zama idan aka ji alƙawari idan ka tashi kana da ubangida kana zuwa wurin sa kar ka zo ka dinga magana kullun ka ce magana zaka kara aure ko zaka yi me, to ya zama zaka kawo na wannan al'umman yankin wurin ku ne ko a jihar ku ne ko a kasar ka, ko kuma idan aka baka mai kan tallafa mu shi wannan dan siyasan ka dinga fadan kudu.
Wato babawo, irin matsaloli na kashin kai ba sa jawo matashi wata daraja kenan?
A'a, ba duk ɗan siyasan da idan ya dare kai to kullun ya dinga ka dinga gaya masa matsaloli na kanka wanda baka gaya masa na al'umma ba, kuma gashi kun shiga lunguna gurin al'umma, to zai ce wayannan ba ci gaba na yake so ba, kuma daman duk inda yake zuwa yake cewa wani ana yin ka kawai yana faɗa saboda daɗin baki ne, amma kai kuma Allah ya taimake ka Allah baka wannan karagar madafin iko, to ya zama duk abin da mutum zai kawo kar ya kawo na kashin kansa ya kawo na al'umma, to idan ka ka a wannan wurin insha Allah za a rage rashin matasa da irin inda ake samu da aka gani a wurare daba-daba wanda da mazan da matan duk zaka ga wani abin takaici ma zaka ga mace ne ma za ka ganta wai tana shaye-shaye wanda ita ne uwan al'umma, to kaga idan aka samu wannan abubuwan su kansu ƴan siyasan ya za su ci gaba.
Ko da yake bari mu muna ma ci gaba da ma tattauna wannan ne, ya za in haka ne Abdulrahman Amfen shekalin haka ne ya matashi zai samu biyan bukatar, don dole ne akwai bukatar kashin kansa mana, wani yana so ya yi gida wani yana so ya sayi abun hawa da sauransu, to ta yaya zai cimma wannan nasara da idan har in ya kawo irin waɗannan abubuwa zai zama darajarsa za ta ragu wajen waɗannan mutane.
Allah ya son gaya barjanga. Wannan bayanan da muke yi shine dukkan inda kaga matashi ya bibi dan siyasa aka gama wannan harkan zabe din, to abu na farko ka taimake shi da addu'a. Zancen kuma akwai abin da ake kiran shi da roman demokradiya. Wannan idan dan siyasan yayi niyyar ya taimake ka ne kai da shi wannan tsakanin ku daban, amma alƙawuran da kuka abin da yake banci na anguwan ku ko na yankin ku dole a duk lokacin da Allah ubangiji ya baka dama kake iya ganin shugaba ka sani cewa kai ma fa amanar al'umman anguwan ku ne a kanka. Daga ran da kai ido bi da shi baka isar masa ba to ka ji a ranka Allah zai iya tambayanka. Shi kuma shugaba ya zamanto abu na farko shi ma ya addu'a Allah ubangiji ya hada shi da wazirai na gari, saboda in ka samu waziri na gari insha Allah ta'ala gwamnatin ka za ta yi kyau daga farkonta har karshen ka. To amma ni kiran nake wa matasa tunda yanzu ana gaban da an ci zabe mu dan daga musu kafa ma tukuna mu bar su su huta da radadin abubuwan da aka kakkashe da dai sauransu, amma dai mu koma kan masana'antun mu, kuma duk kokin da zaka yi shugaba ma ka kai masa ne yankin ku da matsalolin anguwan ku, wannan maganan zaka kara aure ko matan ka ta aihu ko garan ka ya kare wannan duka ka ji a ranka kawai ran dauka da shi a wani guri wanda za ku yi haduwa dai wanda ko hidiman biki ko saboda to garan kai daga damuwoyin kaina, amma dai abin da ya jibanci ya baka dama ka zo ka bashi shawara ka taimaki kanka ka taimaki al'umman yankin ka ga musu directly abin da yake faruwa ku anguwan ku matsalolin da suke addaban ku, ko misali kota yana muku ya kuna ma bukatar colbert wanda zai iya yi ka sani kana ga musu kuma yana jin magananka saboda ka taimake shi a lokacin siyasa, amma ka samu wannan daman da zaka gaya masa baka gaya masa ba kai kanka baka yi wa kanka adalci ba, don haka mu taimaki kanmu da kanmu su kuma mu bi su da addu'a su ma duk.
Wato yana da kyau a dan daga kafa kenan ba da kamar tazarar shekara daya sai gwamnatoci sun zauna kenan.
Yawa a yanzu dai yanzu wai muna so
mu yi mana ai haka ne mai ya za misali duk gwamnatin da ta hu in sabuwa ta zace ku ba ta kwana 100 yawa in kuma wani wani ne ma zai ce ku bai shekara daya, to kaga dai duk irin nuku-nuku da koyan da zai yi a shekara din nan ya kamata ce ya iya, tunda albashin sa ba yanke ma zai ba, dan majalisa ne, senator ne, RF ne, idan kuma gwamna ne kuma giran din sa ba yanke ba, za a iya ce ba zai shigo ba. Ga babban abin da duk tsare-tsaren da zai yi, da duk lowan sa, duk alherin sa cikin wata uku nan ya gama tsara wannan, in zai yi al'umma ne zai musu kai, tun daga kwana 100 farko ake gane cewa wannan gwamnatin ko kuma wannan gwamnan ko wannan minister ko wannan senator kai me yi ne ko ba me yi bane. Alwakinnan kwana 100 in kana da tsari wallahi zaka iya taimakon al'umma, a wannan kwana 100 zaka iya fitar da al'umma, zasu gane cewa an samu sabuwar jiha ko kuma an samu sabuwar kasa. To abubuwa da suke faruwa babban al'amarin kar a dada kar a rage, wasu kan shiga ne ba da niyan dama taimakon al'umma ba, wasu kan shiga ne da niyan ƴaƴansu matansu su kadai da shauransu, to da aka talaka dole sai talaka ya gane talaka kamar yanda sun su dallami suke faɗa kuma cewa kar talaka kullun ya kasance bukatun kashin kai, a bukatun al'umma idan ka kai masa kuma sannan babban matsalar rijiya ta kan bada ruwa guganta kasa jawo wa wani lokaci, shugabannin su kan bada sakon, su kan bada aikan, akan kai musu bukatun su kan aiwatar, amma in sun bayar ba sa bibiyan an yi abun ko ba aiwatar ba, a an kai kudin ko ba kai ba, a an yi aikin ko ba yi ba, solar an yi, a ruwan, a bawo din an yi ko ba yi ba, kalubale ne ga shugaba duk abin da ya san ya bar shi kuma ya bi ya ga anyin ko ba yi ba, dan domin diyonci wanda suke zagaye da shi sun san halinsa, sun san ina zai je, sun san ina ne ba zai bi, kamata a ce an yi ciki dan dama ciki an yi shi da abuwa baga da yawa, ba wai kawai dan ci bane, ya kamata ya kasance idan ya faɗi wani sirrin ya boye, a misali in ya bada aikin titi, to ya kamata da tsakar dare ya fice ya duba ya ga an yi ba yi ba, a rijiya an yi ba yi ba, to wannan shi zai tabbatar da cewa yana lura da haƙin al'umma, ba ya je ya kwanta ta bacci ba, ya sa wasu to su ma ba da surgiya ma nan ba.
Karin bayani da zan sake akan wannan batu ma Nasiru, su kansu ƴan siyasa ya kamata su yi tunani mai kyau akan wannan batu.
Dakata a nan matasa, makon gobe Allah ya kai mu ma daura daga inda muka tsaya, a madadin muryar Amurka, ni Nasiru Adamu Elhikaya da na shirya kuma na gabatar ke cewa sai mun gamu a wani makon. Wassalamu alaikum.
Ta gaida Nasiru Adamu Elhikaya tare da fatan za a yi mana aikin gafara kasancewar wato mun gabatar da rahoton Hawwa Umar daga Saudiya, sai kuma wannan shirin ya sami shigowa. To akan haka za mu koma kasar ta Saudiya, inda kamar yadda muka ce Hawwa Umar ta jiyo mana wato ra'ayoyin wasu jagorin alhazai da ma alhazan akan wato dangane da shirye-shiryen soma gundarin aikin hajji na wannan shekara. Ga rahoton na Hawwa Umar.
Malamai da sauran masu ruwa da tsaki na addinin Islama sun dage suna ta yawo inda alhazai suke domin faɗa musu dokoki da kuma ka'idojin aikin hajji domin tabbatar da cewa sun yi aikin kamar yadda shari'a ta tanadar. Wakilin malaman Bauchi Sheikh Ibrahim Muhammad Duguri yayi bayani kan tsayuwar Arfa, inda yace babban kuskure ne alhazai su rika yawo a wannan rana, ya kuma ja hankalin maniyata da su yawaita addu'o'i da neman gafara da roƙon Allah subhanahu wata'ala.
Alhazai za su ainihin mike tsaye ko kuma a zaune ko ma a kwance suna ta addu'o'i. Na farko suna yawaita salati ga Annabi sallallahu alaihi wasallama, suna yin istighfari, suna neman alkhairin duniya da lahira, Allah ya tabbatar musu da dukkan bukatunsu da na ƴan uwa, musamman waɗanda suka yi musu wasiya cewa su sanya su cikin addu'a in suka zo aikin hajji, ya zamana duk addu'o'in da za su yi kada su mance su hada da lahira. Kuma ba a son alhazai su yawaita yawo a filin Arfa har rana ta fadi mutum bai kasance yana cikin da'irar filin Arfa ba, wannan kuskure ne. Duk wanda rana ba ta fadi masa yana cikin filin Arfa ba, to bai samu aikin hajji ba, hajji gaba ɗayan ta Arfa ce.
Ɗaya daga cikin kwamitin malamai mata kuma shugabar kungiyar mata masu da'awa ta Najeriya, Hajjia Rahma Musa Sani, ta ja hankalin mata maniyata kan tsarkake niyya, neman ilimi da kuma bin doka da ka'idojin aikin.
Kowa ta tsarkake niyyanta wajen yin wannan aiki, duk mace za ta yi hajji ta tabbata ta yi saboda Allah, ko da ma ki wani hajji da ba ki sani ba, kila wannan hajji ne kawai Allah zai karba, in kuma ma na farkon ki kenan ki tabbata ki yi shi kaman ba za ki kai gobe ba, kuma dole su nemi ilimin aikin hajji.
A nasu bangaren maniyatan sun bayyana halin da suke ciki da kuma irin shirin da suka yi na ibada a ranar ta Arfa, inda wasu suka bayyana cewa za su yi addu'o'i ga iyalansu da ma kasar su Najeriya.
Sunana Yusuf Sabaila Jega, muna nan muna ta shirye-shiryen zuwa Arfa, da yake malaman mu dai sun gaya mana duk abin da ya kamata mu yi. Wuri ne wanda yake da matukar muhimmanci, alhaji bai kamata shi wasa da shi ba, kai ko wanda ba alhaji ba, wanda a gida yanda malamai suke gaya mana ba lokaci na wanda ya kamata mu yi wasa da shi ba. Mutum shi tsaya ya roki Allah rahama da harkoki na duniya duk abin da yake nema wuri na wanda yake ba a wasa da shi. Ba mu da muke nan kasar Saudiya ba, har waɗanda suke gida muna ba su shawara su dage a roƙan mu kasashen mu zaman lahiya da kwanciyar hankali. Shugaban da muka zaba Ubangiji Allah ba su iko su mana adalci. Hukum Allah ba mu iko mu su biyayya.
Hadiza Ibrahim daga jihar Kano, ba irin addu'an da ba za mu yi ba. Mu ma musulmin Allah, mu ma kasan mu, ko kuwa mu ma shugabobin mu duka, mu ma kanmu, mu ma ƴaƴa da jikoki da jama'an Annabi.
Sunana Jabinta. Allah Ubangiji ya taimake mu kuma ya kiyaye rufa asiri. Kuma muna addu'a da Nigeria da yaya mu da kowa wanda muka sani wanda ba mu sani ba. Allah Ubangiji ya taimake mu ya rufa mana asiri duniya da lahira. Kuma ya ba mu sa.
Aikin haji da ke cikin rukunan musulunci guda biyar kan zama wajibi ne kan wanda yake da hali da lafiyar gabatar da shi akalla sau ɗaya a rayuwa. Hawwa Umar, muryar Amurka daga Makka.
A gaida Hawwa Umar, kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC, inda muke kawo muku shirye-shirye akan mitoci 16-25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5. Haka kuma ko da yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na internet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin sharhin jaridun Najeriya.
Za mu fara sharhin jaridun ne da jaridar Premium Times da ake bugawa ta yanar gizo. Daya daga cikin manyan labaran ya maida hankali ne a kalaman shugaban Najeriya Asuwaju Bola Ahmed Tinubu a birnin Paris na Faransa, inda ya ce harkokin tattalin arzikin Najeriya ya shiga hali na kakanikayi a ƙarƙashin tsohon gwamnan bankin Najeriya Godwin Emefiele, wanda yanzu haka yake ci gaba da tsare a hannun jami'an tsaron DSS a ƙasar. Premium Times ta ce wannan shi ne kalaman farko da Bola Ahmed Tinubu ya yi a kan tsohon gwamnan na babban bankin Najeriya Emefiele, inda ya ce tsohon gwamnan ya yi daga-daga da tattalin arzikin na Najeriya, don haka ake gudanar da bincike a kansa. Tun a zamanin gwamnatin Muhammadu Buhari da ta shuɗe ne dai hukumar tsaron cikin gida ta SSS ke neman gwamna Emefiele na bankin ƙasar bisa zargin taimaka ma ayyuka irin na ta'addanci. To sai dai kuma ya samu kariyar tsohon shugaban ƙasa Muhammadu Buhari. Sai kuma jaridar The Punch daya daga cikin manyan labaran tana cewa mai yiwuwa ne jam'iyyar PDP mai adawa ta dakatar da tsohon gwamnan jihar Rivers Wilson Wike da sauran tsaffin gwamnoni guda biyar na jam'iyyar PDP da suka mara wa jam'iyyar APC baya a zaben da ya gabata. Jaridar The Punch ta bayyana cewa har yanzu tsaffin gwamnonin na ci gaba da dasawa da gwamnatin APC ta Asuwaju Bola Ahmed Tinubu, tare kuma da yin watsi da jam'iyyar su ta PDP da kuma dan takaranta na neman shugaban ƙasa Atiku Abubakar, wanda ya zaka yake gaban kotu domin kalubalantar zaben da ya gabata. Sai kuma jaridar Daily Trust ya daga cikin manyan labaran ta tarwaito shugaban Najeriya Asuwaju Bola Ahmed Tinubu a wani tarihi da ya bayar cewa wani jami'in sojin ruwa ya taba wanke shi da mali a ƙasar Amurka a lokacin da yake aikin tasi bayan da ya je ƙasar Amurka domin yin karatu. Bola Ahmed Tinubu ya bayyana cewa a lokacin da yake halartar jami'ar Chicago ya yi wasu kananan ayyuka da suka hada da gadi domin samun kuɗin shiga da kuma aikin tuki irin na direban tasi. Sai kuma jaridar The Sun daya daga cikin manyan labaranta na magana ne akan sabbin hafsoshin sojin Najeriya da shugaban ƙasa Asuwaju Bola Ahmed Tinubu ya nada a mako mai shudewa. Jaridar The Sun ta yi bayanin cewa nadin daidai yake da tsarin sauyin mulki. Hasalima tare tsaffin hafsoshin da aka sauke suka rubuta bayanan su na barin aiki domin ba da dama ga sabon shugaban ƙasa shi ma ya nada nasa hafsoshin da zai aiki da su domin tabbatar da tsaro a Najeriya. Tsaffin hafsoshin da aka sauke dai sun hada da General Loki Irabo da ke zama babban jami'in hafsan sojojin Najeriya, sai kuma Vice Admiral Awul Gambo da ke zama hafsan sojojin ruwa. Ƙarshen sharhin jaridun kenan. A huta lafiya.
Ta gaida babban gida Jibir. Da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai a takaice.
A takaicen, an kashe wasu mutane biyar a ranar Lahadi a lokacin da wasu mahara ɗauke da makamai suka kai hari a wasu ƙauyuka biyu a gundumar Lamu da ke kudu maso gabashin ƙasar Kenya, in ji 'yan sanda. Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu a jiya Lahadi ya yaba da kare aukuwar abin da ya ayyana cewa harin 'yan Iran ne akan wasu 'yan Isra'ila a Cyprus.
To ma saurare da haka muka kawo karshen shirinmu na wannan lokaci sai kuma can da karfe 4 na yamma agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi wato karfe 3 kenan agogon GMT da Ghana. Za ku ji wasu abokan aikin mu da wasu sababbin shirye-shirye. Yanzu a madadin Aisha Mu'azu da ta taya ni gabatar da shirin da kuma Dadi Balawe da ya bada umarni ya kuma hada sautin shirin sai injiniyan mu na yanzu Murtala Faruk san yana ne yake muku fata alkhairi. Ma'assalam.